rahmatullah. Muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake nuna mana wannan lokaci, kuma ya damu a wannan babban masallacin Juma'a na garin Dingyadi domin ci gaba da tafsirin littafin Allah mai girma. Yau muna goma ga wata Ramadan, Hijira 1447, wanda kuma shi ne 27 ga watan biyu, miladiya 2025. Muna da cikin suratul Tauba, don haka za mu tashi kan aya ta 71. Faɗar Allah maɗaukakin sarki, wal mu'minuna wal mu'minatu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
الله مدعوكين سركتش والمؤمنون مؤمنين مذا والمؤمنات دا مؤمنين ماتا بعضهم أولياء بعض ساشن سو مجب انتا ساشيني ذاك سامسو مؤمنين ya'muruna bil ma'rufi suna horo da alkhairi shine abun da shari'a ta sani, wa yanhauna 'anil munkar suna hani daga dukkan wani abin ki duk abin da shari'a ta kiyamata to su mu'minin suna hana junan su aikata shi, wa yuqimuna as-salata suna tsaye da sallah, wa yutuna az-zakata suna bayar da zakka, wa yuti'una Allah wa rasulahu suna wa Allah biyayya da manzonsa. Allah ce to ulaiika wa'ancan ka masu wannan sifofin, masu soyayya da juna, masu horo da alkhairi, masu hari daga abinki, masu tsaye da sallah, masu bayar da zakka, masu yin da'a ga Allah da manzonsa. Sai Allah ce sayarhamuhumullah, da sanu Allah zai musu rahama. Inna Allah azizun hakim, lalle Allah mabuwayi ne mai hikima. Za mu ga wannan bayan Allah madaukakin sarki ya ambaci sifofin munafiƙai, wanda yake sifofi ne abin zargi, sai goya shi da ambata sifofin mu'minai, su ko sifofi na abin yabawa. Cewa da yake babuhum awliya abadin, su mu'minai maza da mata sashe, majibinta sashe ne, ayyata nasaruna wa ta'abaduna, suna taimakekeniya, suna ƙarfafa juna. Kamar yanzu a cikin hadisi ingantacce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce al-mu'minu lil-mu'min, mu'mini game da ɗan uwansa mu'mini kalbunyani yashuddu ba'dahu ba'dan, kamar gina ce wanda yake sashen ta yana ƙarfafa sashe. Yanzu idan aka zo aka yi gina, za ka dukan bangayen ginin kowane yana ƙarfafa sashe. Da za ka ce bari ka ture bangon gabas, ka bar na kudu da na arewa da na yamma, to za ka ga na kudu da na arewa da yamma ɗin za su yi rauni. To haka duk wanda ka kore ne ko kore daga cikinsu. Haka da za ka ce to bari yanzu ruhin za ka cire, to har yanzu za ka gina ta yi rauni. Idan ma ƙila gina an sa ginshiƙi, ka ce za ka sare ginshiƙin, to za ka ga gina ta yi rauni. Amma za ka kowace kusurwa tana ƙarfafa ƙwaƙwata. To haka mu'minai suke, kowane musulmi yana ƙarfafa ɗan uwansa musulmi. Sai yace washabbaka baina sabi, lokacin da manzo ya faɗi wannan sai ya haɗa farta, sai sarƙe su haka, ya da kan san wa'innan farta haka ka san sarƙe su. To haka musulmi yake ga ɗan uwansa musulmi. A wani hadisin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata al-mu'minu lil-mu'min a masalul mu'minina yace abinda misalin mu'minai fi tawadduhum a cikin soyayyar su watarahumihim da tausayin junan su kamar masalil jasadil wahidi kamar misalin jiki daya ne idhashtaka minhu udun idan wata gaba daga cikin jiki ta ji ciwo tada'a lahu sa'irul jasadi duka sauran jiki zai yi gayya ma'ana zai kawo tashi gudunmuwa bil huma shine zazzabi wasar da rashin kwana wato zaka duba jiki kamar da ake cewa jiki bai da kauye duk wata gaba wadda da matsala to za ka ga abin da ya shafi cikin gaba daya yanzu mu dauka ce mutum yana ciwo farce nan kawo farce ka ciwo to za a gaba da jikin gaban dusun ba ta su gudun ma na ji wannan radin da rashin kwana to a kila hauri ne yadda matsala sai har gaba da jikin ya kasa kwana to haka ake son musulmai su zamo tsakanin su idan abu ya samu wani musulmi to ya zama kamar kai ya sama kai ma yadda yake jin radin kai ma ka jin radin haka kamar lokacin da kana ciwon haure jikinka gaba da ya garwaye to haka ake son idan musulmi wani abu ya same ka ji kaina ya sama karka dauka musulmi ku kaza ne ko a musulmi ai kabila kaza ne ba kabila mu ba ko musulmi a dan kungiya kaza ne ba kungiyar mu ba in dai musulmi abin ya sama ka dauka kai ya sama to sai Allah madaukin sarki ce su fa mu'minai maza da mata ya amuruna bil ma'rufi suna horo da alkhairi wa yanhauna 'anil munkar suna hari daga abinki to kuma dama Allah madaukin sarki ya tabbatar da wannan shine aikin mu'minai kuma Allah ya bada umarni na cewa lalle a cikin mu musulmai a samu masu kira zuwa ga alkhairi suna horo da alkhairi suna hani da abunki kuma ƙarshe Allah ya bayyana masu irin wannan aiki sune rabbantattu kamar wanda ya faɗa a cikin suratu Ali Imran aya ta 104 waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi
waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
نعم الله yace lalle wanta kun minku ummatun asamata al'umma daga cikin ku ma'ana asamo su daga cikin su ta tsaye yad'una ila alkhairi suna kiran mutane zuwa ga alkhairi وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ suna horo da abin da shari'a ta sani cewa wannan abin alheri ne وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ suna hari daga dukkan abin da an kakiya abin da shari'a ta kyamata Allah ya ce to ulaika humul muflihun wa'inna sune rabbantattu sune ma samu babban rabo a ranar kiyama Allah ka sa muna cikin su to sai Allah ya ce bada sifar su mu'minai ce wa yuqimuna salata suna tsaye da sallah wayutuna zakata suna bayar da zakka abinda ake kira iqamatus salati shine bayar da sallah tare da cewa duk ta cika sharuɗan ta rukunanta kuma bashe ta tare da ikhlasi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ta wannan shine tsayin sallah kuma yayin ta cikin lokacin ta sannan suna bayar da zakka wai ma'ana suna wa Allah da'a suna kyautata mu bayan Allah saboda shi tsaye da sallah wa Allah da'a ne ba da zakka bancin wa Allah da'a ne kuma kyautatawa ne zuwa ga talaka wanda anka ba zakkan nan kaga za su amfana bayan wannan yuqimuna Allah wa rasula suna wa Allah da manzonsa da'a ga duk abinda Allah umurce su za su aikata gurgurun iyawarsu ko kuma duk abin da ya hana ya tsawata za su yi kokari su risance shi Allah ce to ulaika wayannan masu irin sifofin nan sai rahamuhumullah da sannu Allah zai musu rahama ayyasa yarhamullahu man ittahada bihadhihi sifati, Allah zai rahama ga duk wanda ya siffanta da wayannan sifofi. Inna Allaha lalle shi Allah azizun mabwayi ne hakimu hikima, ay azizun man ata'ahu a'azzahu, Allah mabwayi ne mai karfi ne, don haka duk wanda yawa Allah da to sai Allah ya rija da shi, sai Allah ya karfafa shi. Domin mai fa'inal izzata lillahi wa li rasulihi wal mu'minin, girma da rinjaya sun tabbata ga Allah da manzonsa da mu'minai. Sannan shi Allah hakimun ne a cikin rabon da yayi, da abun da kaga Allah ya raba abun da ba kowa, to akwai hikima ciki, domin shi Allah mai hakimun ne bai ba hikima ciki. Hadhi sifati yake wayannan sifofin sai bashin zai haura ga wayannan mu'minai. Wa tahzizul munafiqina bi sifatil mutaqaddima, Allah yake banci munafikai da sifofin da suka kabata. Wa inna lahu hikmata fi jami'i ma yaf'aluhu tabaraka wa ta'ala, haqiqa Allah yana da hikima a cikin duk abin da ya aikata tabaraka wa ta'ala. Sai ya ce a gaba,
wa'ada Allahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakina tayyibah fi jannati adn wa ridwanun min Allahi akbar dhalika huwa al-fawzul 'azim.
Now wa'ada Allahu al-mu'minina, Allah ya wa mu'minai alqawli, wato mu'minai maza, wal mu'minati da mu'minai mata, Allah ya musu alqawli. Wani alƙawali ne Allah ya mu? Shine jannatin tajri min tahtiha al-anharu, Allah ya musu alƙawalin gidajen aljanna wa'inda yake koramu suna gudana ƙarƙashin wa'innan gidajen. Wato kowane ɗan aljanna yana da korama hudu wadda ke bi ta kan gidansa, inda zai ɗiba ya sha ko abin ba zai yanke ba. Akwai anharu min labanin musaffan, min asalin musaffan, akwai ƙoramu na zuma wadda attatatta ba da ta cikinta, ba ƙudan zuma a cikinta. Sannan akwai anharun min labanin layu ta gayyar ɗamuhu, na madara wadda yake ɗanɗanonta bai canza ba. Sannan akwai anharun min khamri, min khamrin lazzatin, na giya wadda yake giyan mai daɗi ce da sharibi na gaba, sha ba irin giyan duniya wadda an bar daɗi ba. Sannan akwai ƙoramu na ruwa gairu asin, wa'inda ba su gurɓacewa suna nan. To kowane ɗan aljanna yana da wa'annan. Sannan Allah ce khalidina fiha, suna masu dawwama a cikin aljanna ɗin. Bancin duka wannan ga aljannan, ga ƙoramun, ga zama na har abada, Allah ce wa masakina tayyibatan, akwai wuraren zama, gidaje masu daɗi, wanda yake duk abin da ake buƙata na jin daɗi a gida an samu wannan gidajen. Fi jannati adni, a cikin aljanna zama ta dindindin wanda yake an shige ta har abada. To ba duk wannan ba, Allah ce wa ridwanun minallahi, samun yarda daga Allah akbar, shi yafi akbar zalika, duk yayi wannan girman. Da aljannar, da ƙoramun da ke cikinta, da gidajen da ke cikinta, da kayan jin daɗi daban-daban da ke cikinta, duka yardar Allah ta fi wannan girma. Ya ce zalika huwa al-fawzul azim, wannan shi ne rabo babba. Kuma yadda za ka gane wannan, ko da nan rayuwar duniya a ce akwai wani babban mutum wanda gwargwado yana kyautata maka duk buƙata, ka tashi za ka kai mishi kuma zai tsaya shi iyawayinsa. To amma dai ba ka dama ka gani, doron nan kawai sai ka samu dama ka gane, ya ba ka dama ka gane ce kuma wani na yadda da kai. To kaga za ka ji daɗin wannan duk, kamar ya fi daɗin wa'ancan abubuwan da ake samu can da. To shi na duka wannan bayar ga Allah yawa ayan aljanna. A lokacin da Allah zai ba su dama su ga Allah din. Da lokacin da Allah zai sanar su ce daga yau na yarda da ku. To wannan duka yafi abin da ke cikin aljannan dadi. Allah madaukin sarki ce wanda yake gida da jin aljanna ne waɗanda yake kore muna guda a ƙarƙashin su kuma suna zama a ciki har abada. Wannan sana akwai gidaje wato tayyibatan bi ma'ana hasanatal bina gina su gina ce mai kyau tayyibatul aqrar masu dadi ne ga matabbata wurin da aka gina su ri ne lafiyayye dan haka ba zai da su tsage ko kaga tsaka ko kaga dangaba ko wani a cikin gidajen saboda wurin tabbataccen wuri na ingantaccen wuri kamar da zai cikin Buhari da Muslim hadisi Abi Imran al-Jawni wanda shi Imran Abu Imran al-Jawni ya amsa daga Abubakar ibn Abi Musa daga Abdullah dan Kaysu al-Ash'ari shi ma karwar ga baban sa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace jannatani min zahabin akwai lambuna guda biyu wato aljanna biyu duka an gina su da zinariya an ya tuma wa mafihima da kayayyakin su duk abun da ke ciki gaba ɗaya na zinariya ne wa jannatani min fiddati sana ko su aljanna biyu na azurfa ne su kuma duk abun da kayakin da ake amfani da su ciki da duk abun da a ciki na zinariya na azurfa ne yace wa ma bainal qawmi wa baina an yanzu ila rabbihi illa ridaul kibriyai to idan su musulmi suka shiga wannan aljannat ba abin da ya rage musu kalli huskar ubangijin su face wannan mayafi na girma wanda aka zata yin Allah a can cikin aljannar zama ta dindindin da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal mu'mini fil jannati khayma lalle mu'mini a cikin aljanna yana da wata hema min lu'ulatin wahida mujawwafa na lu'ulu'i ne guda ne wanda an kawo kororo shi ne hemat uluha ta wannan hemat 60 mila min as-sama idan aka yi sama to tsakanin kanka in kana ciki da ainihin ruhin hemat nan ainihin shi ne 60 mila mil 60 ya tsakanin ka da ruhin ta mil 60 sannan yace kuma shi mumini fiha ahaluna yana da iyalai a cikin wannan hemat din ya tufu alaihi yana zagayawa inda iyalan nasa la yara ba'dhum ba'dan sashi ba su ganin sashi saboda yawan hemat ya zo a cikin Buhari da Muslim har yanzu hadisi Abi Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man amana billahi wa rasulihi duk wanda ya imani da Allah da manzon sa wa qama as-salati tsaye da sallah wa sama ramadana ya azunci ramadana to fa ina haqqan ala allah ay ruhul janna ya zama lalle haqqin allah ne sa shi aljanna hajar fi sabilillah shi ya kaurace magarin sa domin daga addinin allah aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha ko ya zauna nan inda aka haife shi indai yayi wannan abubuwan ya imani da allah da manzon sa ya tsaya da sallah ya azunci ramadana to lalle allah ya daura maka kansa kici sai ya shiga da shi aljanna alu sai sabai suka ce afala nu khabirun nasa shin wannan labari mai dadi manzo Allah ba za mu ba mutane labari ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu inna fil jannati mi'atu daraja sai manzo Allah ce to ku ba su labari amma dai ku sani cikin aljanna ba mataki guda yake ba saboda inna fil jannati mi'atu darajatin a cikin aljanna akwai matakan daraja haddari a adda Allahu lil mujahidin fi sabili wa inna matakai guda 100 Allah ya tanade su ne ga wayanda suka yi jihadi domin daga addinin Allah baina kullu darajatin kama baina samai wal ardi tsakanin kowane matakin daraja ya kai abunda ke tsakanin sama da ƙasa ma'ana kaman tafiyar shekara 500 kamar yadda aka ambata to kaga har guda 100 kaga kenan su mujahidina sun kere ma sauran ƴan aljanna da waɗannan matakai na daraja hakuda ɗaya sai annabi ya ce wa cewa idza sa'altumullaha idan za ku roki Allah fas'aluhu al-firdausa ku roki Allah aljanna firdausi fa innaha al-jinani wa wasal al-janna alal janna wa awsalul janna, ita ce mafi daukakar aljanna kuma ita ce tsakiya. Wa minhu, daga wannan jannatul firdausi din nan, tatafajjaru anharul jannati, koramu aljanna suke kulkula. Wa fawqahu arshur rahmani, sama ga wannan jannatul firdausi shine al'arshin ubangiji. Akwai hadisin Abu Hazim wanda karwo daga Salim bin Sa'id, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ahlal jannati, lalle ya aljanna, la tara auna al-ghurfata fil janna, suna linkayan dakuna a cikin aljanna, kama tara auna al-kawkabu fis sama, kamar da kake kankan taurari a sama. Akharajahu ahjarjahu fi sahih, fitar da wannan hadisi a cikin Bukhari. Wato kayan sai ka linka gidan wani dan uwanka can sama, kamar yadda na hake linkan tauraro muna can, ko da alaran make daga kai yace a ai ga gidan mai fassara can, to haka ake linkan gidaje. Ka san nan sai dai ka diba gaban ka linkai gida, ko hagunka, ko damanka, ko bayanka, to shi gidajen aljanna sama sama ne. Duk wani wanda an sama gare ka zaka linkai gidan can sama ga naka, kamar yadda hake linkan tauraro, haka za ga wannan gidajen. Summa sannan liya alama anna a'la manzilatin fil janna, cewa mafi daukakar wani bagire a cikin aljanna, akwai wani wuri wanda ake kira al-wasila a cikin aljanna. Wannan wurin da ake kira al-wasila, to shine wurin da yafi kowani daukaka a cikin aljanna, saboda shine a kusa ga al'arshin Allah. Kuma wannan wurin shine maskanu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aljanna, shine inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke zama a cikin aljanna, shine gidansa al-wasila. Imam Ahmad bin Hanbal ya fitar da hadisi wanda Abu Hurairah riwayato, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idza sallaitum alayya, idan kuka mini salati, wa sallallahu li al-wasilata, ku roka min Allah shi bani al-wasilata. Manzon Allah da kansa yake cewa duk sanda kuka min salati, to ku roke Allah ya bani al-wasila. Suka ce ya Rasulullahi, wa mal wasila, me ake kira wasila? Qala a'la darajatin fil janna, shi wasila shine daraja mafi daukaka a cikin aljanna. Sannan kuma wannan wurin la yanaluha illa rajul wahid, mutum guda ne ke samu wannan wurin. Wa arju an akuna ana huwa, don haka ina fatar in zama ni ne shi, don haka ku roka min in samu wannan matsayi, saboda matsayi ne na mutum guda. Ya zo a cikin Sahih Muslim hadisin Ka'ab ibn Alqama daga Abdurrahman dan Jubair daga Abdullah dan Amr dan Al-As, shi Abdullah ibn Amr ibn Al-As ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza sami'tu al-muazzina, idan kuka ji mai kiran sallah, wa qulu misla ma yaqulu, kuma ku faɗi kamar yadda mai kiran sallan ke faɗa. Idan ana kiran sallah, ba surutu ake kamawa ba, ba wani abu za ka yi ba, za ka yi ƙoƙari ka yi koyi da mai kiran sallah. A lokacin da mai kiran sallah ce Allahu akbar Allahu akbar, kai ma ka ce Allahu akbar Allahu akbar. A lokacin da ce ashhadu an la ilaha illallah, kai ma ka ce ashhadu an la ilaha illallah. A lokacin da yace wa ashharu anna muhammadar rasulullah, kai ma kace ashharu anna muhammadar rasulullah. A lokacin da yace hayya ala salah, to na abunda zaka ce la haula wala quwwata illa billah. Haka na a lokacin da yace hayya ala falah, nan ma kai abunda zaka ce la haula wala quwwata illa billah. In yace Allahu akbar Allahu akbar, kai ma kace Allahu akbar Allahu akbar. Yace la ilaha illallah, kai ma kace la ilaha illallah. Akwai karin da mutane ke wanda yake ma anzalallahu biha min sultani, sai kace la ilaha illallah haqqan, babu inda an ka samu wannan haqqan. Ina fatar an fahimta. Kuma a wannan wurin la ilaha illallah na karshen kiran sallah, ba a buƙatar kace muhammadur rasulullah, ba wurin sa bane, kawai mai kiran sallah ce la ilaha illallah, kai ma zaka ce la ilaha illallah, sai kai wannan addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi. wato shi shani addini ko da kana ganin abu mai kyau ne idan baka yi shi inda an kace ai shi ba to ya zama mara kyau ba za ka samu lada akan shi ba karga ce aka ce Muhammadu Rasulullah kuma laifi na a'a ba cewa Muhammadu Rasulullah laifi ba wurin ba a ce Muhammadu Rasulullah ba shi Muhammadu Rasulullah da koyar da kai addini wurin bai ce kace haka nan ba don haka dama kuma shi addini al-ittiba'u biya ake yi to bayan ya ce la ilaha illallah kai ma ka ce la ilaha illallah kamar yadda manzon Allah ya ammata yace idan kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah ko fadi abun da yake fada summa sannan bayan an ƙara kiran sallar sallu alayya ko yi min salati an gama kiran sallah kana aikawa annabi salati ko wani irin salati amma dai abun da yafi kai mai salatul ibrahimiyya salatin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da kansa a lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi
inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
wato da Allah yace da Allah da mala'ikunsa suna yi wa annabi salati sai Allah yace ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi ya ku masu imani ku wa annabi salati wa sallimu ku yi sallama alayhi gare shi tasliman sallama ku sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka je suka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya umurce mu da mu yi maka salati ya za mu yi maka salati kaga ba su suka je suka yi na kansu ba duk da kasancewa su larabawa duk da kasancewa su kwararri ne ga wannan harshe duk da kasancewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su je ko wani ya kirkira na salati ba a ce wannan salati Abubakar na wanga salati Umar wanga
sannan ku roƙar min shi alwasilatu فإنه منزلة في الجنة بشيء الوسيلة ومسؤولية أشكال الجنة مسؤولية أشكال الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله وإنما مسؤولية بي كما تسيق باوة بدا لكتب باية الله وكتب باية الله مطلق باية سلام من مسؤولية وأرجو أن أقول أن أقول doka ina fatar ya rauni ne da wannan sauke don haka yake kuman sa aliyar wasilata wanda ya roƙani wannan wasila din to shi kuma sakamakon sa kallan da ho shafa'a kallan alaihi shafa'a da wannan kiyama ce to ya tabbata a garin sharar kiyama duk lokacin da lokacin da kake mai kira sallah yana kira sallah kana gode a aka kai karshe bayan kawa annabi salati sai ka ce Allahumma rafa hadhihi da'wati tamma wa salati al-qa'ima ati Muhammadin al-wasilata wal fadilata wa ba'athna qaran ma'mulan al-wasilata akwai wani kari wanda wake ati Muhammadin al-wasilata wal fadilata a ce wa darajar wasilata to a cikin ruwayoyi da suka zo daga cikin ruwayoyi babu haddar wasilata ati Muhammadin al-wasilata wal fadilata وبعزه مقاما محمودا الذي وعدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وجه فري ونن حتى له شفاعه يوم القيامه شيخنا تبت اغريشي ارانا القيامه دوها كينا بكيو هو يتبت يا ايوانا ادعوا وتاكي ما انكما نغير الصلاه وكاي ونن شيني ابو دا عميل صلى الله عليه وسلم باي انكما نغير الصلاه هو وني ابو ونن كي باشيبا وكي كي ابنك بابا الله ونن don wanda ya aiko ya koya ma addini bai ce a yi wannan ba na a har yanzu akwai wani hadisi wanda Imam al-Bukhari ya fitar hadisin Muhammad ibn Munkadir wanda ya karɓo daga Jabir radiyallahu anhu ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala duk wanda yake ni ne sabon ne da a lokacin da yake kiran sallah yace Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadin al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu yace duk wanda ya wannan bayan kira sallah ba mai fadin wannan illa hannallahu shafa'ati min kiyama wace ce kun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a gare shi a ranar kiyama Al-Hafiz Abu Qasim al-Tabarani ya ambata a cikin tafsirin sa hadisi Abdullahi ibn Abbas yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sanuriyar wasilata roƙan wannan wasila din wa innahu lam yala mali abdul fi dunya domin ba wani bawa a duniya wanda ke roƙa min wannan wasila illa kuntu lahu shahidan aw shahida wace na kasance mai shaida a gare ni zan ba da shaida a gaban Allah cewa ai lalle wannan musulmin kirki ne Allah ya sa shi da ko kuma dai zan zama ce to sai zan cece shi da kai na ranar kiyama haka yanzu a cikin musnad Imam Ahmad hadisi Abu Huraira radiyallahu anhu ya ce kullu muka ce ya rasulullah ya manzon Allah hadisna anil jannati ba mu labarin aljanna ma bina wa ya da mi aka gina aljanna din nan ala sace labina tur min zahabin wa labina tur min zahab ya aza bulu na dinariya sai aka kawo na arwa da haka aure mutum bulu dinariya kuma Allah bulu dinariya kuma Allah haka aka gina aljanna da baya wa malad wal misku yake abinda aka yi mata filista to sai gina da aka yi filista to an gina da bulo da abu ma da duniya sai aka sa al-miski da miski shi a cikin sauran al-jannah wa hasbabu halu wa yaqul akon kwarin da ke cikin da kun san ba su gina ne ba ko eh idan aka yi gida bayan can gida an sa ta za a roki gida sa ya ta ko a ruwa ta kan da haka domin a kara awa ta gida to gida aljanna shi ɗin wannan da kwata ake sa cikin gida shi ne ainihin al-lu'lu'u wal yaqut da lu'lu'u da yaqut da lu'lu'u da wannan ɗan abu ‫אין תרופת לגזרה, ‫עד שתי עדונות, ‫גלו לי ליהודי. ‫ותורם הזעפרן, ‫הבין דעתו רטה, ‫שהנה עיניהם זעפרן, ‫חזור לברן שימור דברים ‫מרד יהודי מעבודה הזאת. ‫מן ידחו לך יום עמוד ולאי אס, ‫ואני שגיד לך אני אמדשי, ‫ברזי יקי כולם עלו ברזינו, ‫סעו מטלה. ويخلد ولا يموت ذيك هو ذي بطوحه لا تبنى ثيابه تفاكل ان تبنى راسها تفاكل ان كاسها ريقا شيخه قولوا كان عنان باك تشرد عارف ذي بطوحه هو سيديك تشرد كسابا لك كسابا شكوك لك تشرد ذي بطوحه اما ذي نوم باك تشير كيف تايلوكا ودين شيري نوانك ودان طوح ودين كيتين شيبوها شكوها ودين كوانا كعاتوا باك طوح هو كان تشرد اصول ذي بطوحه sannan cewa layab na shababu samartakar sabata kalibawa kowa zai ta yi shekara 34 kuma haka za ka ci gaba da zama har abada ba sai ku zaka ce kawai yanzu da ruwa ya kama a kana ne da yake masa yi mata ce ga tsawon Imam Tirmidhi shi ma ya fitar da wani hadisi Umar bin Sa'd wanda shi al-Umar bin Sa'd ya so da hadisi gani radiyallahu anhu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna fil jannati laghrafan lalle a cikin aljanna akwai dakuna yura zuwa harin wuya ana ganin bayan su ta daga cikin su kuma harin wuya cikin su ana ganin ba shi gida aljanna yake a cikin gida duk abin da a bayan gidan ka idan kana bayan gidan duk abin da ke cikin gidan kana ga ma duk an hada da cikin gidan ko idan kana duk wanda yake da rabe gidan ka da cikin gidan kana ga wanda ya yi ta har ko yau da hage da duk abin da ke cikin gidan kana ga ma ko wani don ga cikin gidan ya tada bayan gidan ka ga shi da duniya san da ka ta cikin gidan kana da wani kana buke da akwatin television san da ka ga wannan ke zaga yawa da gidan ka ko shi wannan idan kana gida cikin kana kana abin da wajen kana kana ga abin da shi shi na ce ana ganin bayan ta kamar daga cikin ta ka ana ganin cikin ta daga bayan ta ko sai wani barar mai koyar ta da wani kici ya rasulullah liman hiya ko wakka aljanna da yaro wannan gida ne to ha ki wa ke da ta mawla Allah sallallahu alaihi wasallam ce liman ta yi wa ka gode ya magana da kai kaga shi magana mai daɗi ta ba ba aramin kwallar ki gare ta ba karka zo da kai kullun sai dai baka magana yana kai to ba sai ba kaza an kai baka magana kaza ko wanda kai magana sai baka magana ya kai ashiya ta ce aljanna gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta kai dadin magana ce wanda yake magana mai dadi sannan kuma wa aka amma ama ya ciyar da yake ya samu bin ce ba bayan da suke shi shike wannan aljanna wa adama siyama kuma wanda ya kuma wata azumi wa sallati bin da wannan siyama kuma wanda yake sallah da dare a lokacin da ya yi sallah da wannan aljanna sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin waɗanda ake ba irin wannan aljanna akwai hadisi Usama dan Zain wato shi Usama shi masoyin manzo Allah ne dan dan masoyin manzo Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa ala hal mushammarun ila aljanna shin wai ko akwai mai zai kafin zuwa aljanna wa innal jannata la taqwa hiya wa rabbuka al-karim yace to aljanna ba wani hadari ga yanzu da rabuwa da ubangijin ka wa ita haske ne nuru yana da rabuwa da aljanna haske ne wanda ke da haska kuma haske ba wuce ba wani
ba ganin da yake wa kasar mushayyad sannan kuma sannan kuma wani bene ne wanda aka karfafa ginarsa wa huma taradud kuma gina an tsara ta wa samartun narja sannan ga ƴaƴan itace ne nan nu koyo shi ne nan nu ne kuma da ka kudurta dan mangoro ake so mangoro za ka gani kuma ka san ita aljanna ƴaƴan itacen ta ba sai an kakkabo ba sai ka samu yaro bara nauyi ka azaya kakkabo maka ba ko ka samu wani rorami a'a yanaluhal qa'id wal qa'im wal muntaji idan mutun na tsaye daidai shi ba sai ya wahala tsalle ba kuma sai ya kasa bazan sai ya duko idan mutun zaune shi ke ga sunan daidai da shi ba sai ya zabura ba sai ya dan abu ga ba kai har ma kana kwance ga ƴaƴan ta can jinin daura take shine Allah ce kudu fu hada ya sanan bayan wannan yace wa zawjatun hasana a jamila sannan ga mace wadda ake kyawa wadda ke ta kai koli a wajen kyau kuma kai kadai kana iya samu wajen 70,000 wannan mata gidan idan Allah ya sa da kai da ta zuya aljanna ki can ma mata ka ta ita ma za a maida ta budurwa ila nan kun shekara ta kai 80 kai ko ka kai 110 to can za a mai shekara saura ita ma budurwa za a mai sheta wa hudalun kaseera ga kayan ado masu yawa wa maqamun fi abadin kuma gashi za a zauna har abada fi darin salimati a cikin gida wanda Allah ke yi wa fakihatin wa hudurin wa habratin wa ni'matin fi mahallatin aliya bahiyya sannan ga kayan marmari ga ta kore shar ga ta ban shawa ga ni'ima a cikin wani bagire wanda ke madaukaki mai ban shawa suka ce na'am ya rasulullah ya manzon Allah nahanul mushammiruna laha to mu za mu zare damce domin mu samu na aljanna din sai manzo ya ce qulu insha Allah ku ce insha Allah don ba zaka ce zaka yi ba a'a yin zaka ce mu ne za mu zare damce insha Allah Allah ya ba mu ikon zare damce domin samu na aljanna fa qala alqaumu insha Allah sai mutane suka ce insha Allah to cikin wannan aljannat bayan Allah ce ga koramuna gudana cikin ta yace waridwanun minallahi akbar kuma yarda samu yarda daga Allah wannan shine mafi girma duk wannan aljannat duk wannan dadin da muka lisaho ka samu yarda Allah a cikin ta a ce Allah ya yarda da kai to wannan duk shine mafi girma shine waridwanun minallahi akbar ayyid Allah anhum akbar wa ajallu wa azam yardan da Allah ke yi da ƴan aljanna yafi girma yafi daukaka yafi duk abun da suke cikin ni'ima kamar da Imam Malik rahimahullah ya faɗa hadisin Zaid bin Aslam wanda kishi Zaid bin Aslam ya faɗa Ibnu Yasar daga Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yace anna rasulullah hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace inna Allah azza wa jalla Allah mabuwayi da girma zai ce ma ƴan aljanna wato zai ce ma ƴan aljanna bayan sun shiga aljanna sai Allah ya ce musu ya ahlal jannati ya ku ƴan aljanna fa yaquluna labbaika ya rabbana wa sadaka su ce mun karba maka ya ubangijin mu wal khairu fi yadika al khairu bi yana ga hannunka wa yaqulu sallallahu alaihi wa sallam hal ralitum wannan bayar da ne ko kun yadda kun gamsu da ita ta gamsar da ku shine mana hal ralitum kun gamsu sai su ce malana lanar da ya rabbi sa ba za mu gamsu da wannan ni'imar ba wa qad a'taita na ka ba mu malam to di adam mai halqika abinda baka ba kowa daga cikin talikanka ba ai Allah dole mu gamsu wannan bayar da kai muna wa yaqulu sai ce to ala udiku abdullahi bin zara kuna so in ba ku abinda hiwan ga abu duka wai kuluna ya rabbi wa ayyu shay'in abdul min zalika ya ubangiji akwai abu wanda shi wannan kuma ga duk abin da aka so gashi nan cikin nema cikin jin dadi ko an ce ka zauna har abada wai kulu sai Allah ce uhillu alaikum ridwani wala askhatu alaikum ba'dahu abadan zan saukar da yarda ta a gare ku har abada ba zai hushi da ku ba to kage wannan shi yahi duka wannan Allah ce ya yarda kai har abada ba zai hushi da kai ba har yanzu akwai hadisin Jabir bin Abdullah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza dahalal jannata ahlul jannati idan ya aljanna suka shiga aljanna qala Allahu azza wa jalla sai Allah mawaye da girma yace hal tashtahuna shay'an shin kuna shawar wani abu fa yazidu ko in kara muku suna ciki aljanna duk wannan jin dadin da muka lissafa ga su ciki sai Allah ya tambaye su kuna shawar wani abu in kara muku suce ya rabbuna ya ubangijinmu ma khairu mimma aitana akwai akwai abin da ya abin da ka ba mu qala sai Allah ce ridwani akbar yarda ta ita ce mafi girma to kaga duka wannan da yana nuna muna su mu'minai masu imani da Allah masu imani da manzon Allah masu tsaye da zakka tsaye da sallah su ba da zakka su yi wa Allah da'a su yi manzon Allah da'a to sakamakon su irin wannan aljanna da aka bada sifa da kuma wannan yarda Allah wanda ke ta ce mafi girma sai Allah ci a gaba sama
ya ayyuhan nabi yujahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir
na'am Allah madaukin sarki yace ya ayyuhan nabi ya kai annabi jahidil kuffara wal munafiqina ke yage kafirai da munafukai malumai suka ce jahidil kuffara ke yage kafirai da takobi wal jahidil munafiqina bil hujja su kuma munafukai yake da hujja Allah ce wagalus alaihim ka tsananta musu kar ka sassauta makafirai da munafukai wa ma'awahun jahannam Allah ce matattarasu ita ce wutar jahannama wa bi'sal masir kuma tirda wannan makoman kaga wannan aya Allah madaukin sarki ya umurci manzon sallallahu alaihi wasallam da ya kai kafirai da munafukai da ananta musu kamar yadda Allah ya umurce shi da ya sassauta hikahikansa ga duk wanda ya bi da cikin mu'minai ma'ana su dai kafirai da munafukai Allah ce manzon Allah ya matsa musu ya take musu heda kai ya sassauta musu aka ce su kuma wanda suka bi shi mu'minai ya tausasa musu ya sassauta musu ya zan yana tausayin su kuma wannan aya Allah madaukin sarki ya bada labarin cewa makoman kafirai da munafukai shine wuta a lahira hadisi ya gabata hadisin Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib yace an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da takubba guda hudu wannan kinaya ce akwai sayfulil mushrikina takobin da yake an aiko annabi da shi domin mushrikai kawai Allah ya bada wannan labari a cikin suratu Tauba wannan sura din da muke ciki a can cikin ayoyin da suka gabata ba sai mun koma jawasu ba inda Allah yake magancewa idan watanni masu alhurma suka shude to ku yaƙi mushrikai baki daya wato mushriki shine duk wanda ke hada wani da Allah wanda ke bautar wani Allah masu bautar gumaka masu bautar duwatsu masu bautar rana masu bautar wata masu bautar taurari masu bautar shehanni don akwai masu bautar shehanni wani sai kaga shehin sai ke bauta abinda shehi yace shine ba a tambaya ko yayi daidai da shari'a ko ya saba ma shari'a an riga an koya musu cewa idan shehi yace ba a bincike to duk mai bautar wani wanda ba Allah ba to shine ake kira mushriki to Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da watanni masu alhurma sun wuce shafe su ya yake su sannan takobi na biyu shine sayful lil kuffari ahlul kitabi akwai takobi wanda Allah ya aika annabi da shi ga kafirin ahlul kitabi yahudawa da nasara wayanda suka kafirta da kishin suka kiyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to su ma Allah ya umurni da manzo Allah shi yake su kamar shi ma a cikin suratu Tauba aya ta 29 mun karanto ayar baya inda Allah madaukin sarki yace ku yaki wayanda ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da ranar alkiyama ba, ba su haramta abinda Allah ya haramta ba, ba su ga manzonsa, ba su yin addini addinin na gaskiya, su wane ne ce wa'annan da aka bai wa littafi kenan Yahudu da Nasara. Manzon Allah ka ci gaba da yakin su hatta yi udul jizyata an yadin wahum sagiruna, sai sun miƙa jizya suna ƙasƙantattu bisa ga turmuzin hancinsu, sun zo sun ba da jizya sannan ba su zauna. Kaga takobi na biyu kenan. Takobi na uku, takobin munafukai. Su ma Allah madaukin sarki yake jahidul kuffar wal munafiqin, ita ce wannan ayat da muke cikin ta yanzu. Ta yaki kafirai da munafukai. Kuma haka cikin suratul tahrim, haka ma Allah ce jahidul kuffar wal munafiqin. To sai takobi na azzalumai, su ba kafirai bane, su ba yahudu bane, su ba mushrikai bane, su ba munafukai bane, a'a su azzalumai ne. To su ma za a yake su. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, Allah ya umurce shi da duk bangaren da yayi zalunci, yayi ta'addanci, a yaki wannan bangaren sai sun dawo ma umarnin Allah. Allah ramma cikin suratul hujurat aya ta tara, Allah ce wa in ta'ifatan minal mu'minina tatala
wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله
نعم
فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
نعم أولنا آية كاقى الله مدعوكين سركيتي إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إذا أنك ساموسو جمع أبيوب أنقروا ريبو دابيو دوك مسلميني سيزم سنة فتاة كاننسو. To ba ku kama mu wa'annan, ba ku kama wancan, abinda Allah ce fa aslihu bainahuma, ku yi kokari ku sulhunta tsakanin su, a zaunar da su, a hau teburin shawara, a gyara. To bayan an hau teburin an yi sulhu, Allah ce fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a, idan ɗayan su yayi zalunci akan ɗaya bayan an yi sulhu, sai ɗayan ɓangare yanzu ya afka mu wancan, kaga sun yi zalunci kenan, sun yi ta'addanci. To ku musulmin duniya gaba ɗaya ku taru, wa qatilul lati tabghi, ku yaƙi wannan ƙungiyar da ta yi ta'addanci, ta yi zalunci, hatta tafiya ila amrillah, sai ta dawo umurnin Allah. Wannan sunan da aka sai an dawo masa, wannan yana hukunta cewa annahum yujahaduna bisuyufi, za a yaƙi su azzaluman, ɗan ta'adda za a yaƙi su da takubba duk lokacin da suka bayyanar da munafucinsu. Shi ne a wannan dai Allah madaukin sarki ke cewa wannan aya, jahidul kuffar wal munafiqina, ka yaƙi kafirai da munafukai, ma'ana ka yaƙe su da hannu, idan ba ka yaƙe da hannu ka yaƙe su da harshe, idan ba ka yaƙe da harshe ka yaƙe su da zuciya. Dama matakan al'amru bil ma'ruf ko taghayyurul munkar matakai ne guda uku. Matakin farko ka sa hannunka ka hana abun nan da ake wanda Allah bai dada shi ba, kai tsaye ka sa, kai kumfani hannunka, bai mana hannu ana nufin karfin da Allah ya baka da mulkin da Allah ya baka, ya amfani da shi ka hana wannan din, ka sa hannu kenan. Idan baka iyawa to sai ka hana da harshe, kaga shi ne mataki na biyu. Ila ka zo ka ainihin ka nuna musu cewa abin nan da suke ba daidai ba ne, ka wa'azantar da su, ka faɗakar da su domin su bari. To wani kila ko wa'azin bai iyawa, to shi kuma sai ya hana da zuciya. Menene hana zuciya? A ranka ka ji ciwon abin, kuma ka ƙudurta a ranka cewa duk sadda Allah ya baka dama, duk sadda ka samu dama, sai ka hana wannan abin. Wannan shi ne ake nufi bil qalbi. Idan ma abin ma ya cutar din nan ma, to sai a nuna dai abin nan ɓacin rai ga huskarka. Abdullahi ɗan Abbas radiyallahu anhu yace amarahu Allahu ta'ala bi jihadil kufar bisayfi, Allah madaukin sarki ya umarce shi ya yaƙi kafirai da takobi, wal munafiqina bil lisani yau mace ce yaki munafukai da harshe wa azhaba rifqa anhu yattafiyar da sauki ga sace ka asassauta musu shi da cewan galus alaihim imam bahad yace abun da ke jahidul kufara bi sayfi ka yaki kafirai da takobi waglus alal munafiqina bil kalami ka kaurara mu munafukai ka tsananta musu wajen magana kai musu tsawa wa huwa mujahadatun shine musu tsawa din shine jihadin su imam qatil da arabi su ma sun fadi wannan wannan imam al-hasan da qatada suka ce mujahadatun iqamatul hududi alaihim abinda ayyaki da su munafukai shine a tsaidan musu haddi wa qad yuqalu ana cewa kuma innahu la munafata baina hadhal aqwal in ka duba dukkan maganganun na bakkar mun ga
aure ne liyana da ta ya hudu bi hada wani lokaci zai rike su da wannan ta hanyar yi musu dawa kawai ra musu magana wani lokaci zai kama su ta yadda mun haji rogon halaye sai Allah ya ce ya hadu da jari ma ba
يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله
Allah'a emanet olun.